أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله مغوري الله تبارك وتعالى da ya nuna mana wannan lokaci mai albarka. Yau muna 18 ga watan Rabiu Awwal, hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1443. Ci gaba da karatu da muke wannan littafi mai albarka na Umdatul Ahkam min kalami Khairul Anam. Muna cikin Kitabul Qisas, wato littafin da yake magana akan sakayya, akan ramuwa idan mutum an masa abu ya rama. Muna cikin wannan littafi ko cikin wannan babi wanda mun karanta wasu hadisai da suke magana akan kisasi, wato idan mutum ya kashe mutum a kashe shi, ko in yi masa rauni a rama masa daidai da yin raunin da ya masa. Hadisin da yake cewa an karɓo shi daga Imamu Muslim da Imamu Nasa'i daga Anas cewar wani bai hude ya kashe wata baiwa akan ala'au bahin, akan wato wata zinariya, far zinariya da take wuyanta, ya kwace zinarin kuma ya kashe ta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da umarni shi ma a kashe shi. Sannan mun karanta hadisin da yake magana akan garin Makka da girman garin, da cewar in an yi kisa mutum aka kashe masa mutum, to kwanan din da wasu malamai suna ganin za a iya zuwa a rama. Yau dai za mu tashi akan hadisi da yake magana har yanzu a cikin kisasi din, akan yadda idan mutum ya kisa ko ya ji rauni za a rama mutum. An Umar bin Khattab radiyallahu anhu annahu istashara an-nasa fi imlasil mar'ati fa qala Mughirah bin Shu'bah radiyallahu anhu شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، فقال لتأتين بمن يشهد معك، فشهد معه محمد بن مسلمة. إملاس المرأة أن تلقي جنينها ميتا، أن تلقي جنينها ميتا. نعم. من حديث النظام كرنتا أن سامشد عمر بن الخطاب الله تعالى مسجدا أنه استشار الناس، lalle ya nemi shawaran mutane fi imlasil mar'ati akan wato dan da yake cikin ciki. Fa qala Mughirah bin Shu'bah, sai Mughirah dan Shu'bah radiyallahu anhu Allah da shi yace shaytu annabi sallallahu alaihi wasallam qadha fi bi qurrati abdin, lalle na halarta, lalle na ga cewa annabi tsira da mice Allah subhanahu wa gare shi yayi hukunci a cikin sa da biyan wato bawa ko kuma baiwa. Fa qala, sai ya ce latati annabi man ya shahadu maka, ka zo mana wanda ya shaida tare da kai. Fa shahida ma'ahu Muhammad bin Maslama, sai Muhammad dan Maslama ya shaida tare da shi. Imlasul mar'ati an tulki janinaha mayyitan, abinda ake nufi da imlasul mar'ati shine a samu jinjirinta macece. A wannan hadisin an samu shi daga Sayyidina Umar dan Khattab Allah kara masa yadda, wato ya nemi shawaran mutane a cikin imlasul mar'ati, mace ne tana da ciki sai wani ya doki cikin ko kuma ya jefe ta ya samu dan cikin, sai dan cikin ya mutu, to yaya hukuncin sa yake? Shine Sayyidina Umar yake tambayan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama da suke tare da shi, yana neman shawaransu yaya abun yake ne. Kam gashi nan mata ne aka kawo, wani ya doki cikin dan cikin ya mutu, to shine yana sai namu girdi mini shuba yace masa lalle na halarta ina nan a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam an yi zo da irin wannan abu kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci da abiya diya na bawa ko baiwa bawa za a bar ko baiwa diyan wannan cikin da aka rasa din fa qala sai yace masa da tatiyan ne mai sharu maka to ka kawo mana wanda ya shaida tare da kai kai kadai ba za ka fada mu yadda ba ka kawo wani wanda shi ma yana wurin akai sai Muhammad ibn Maslama ya ce ni ma ina wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wannan hukunci to shikenan sai na Umar sai bai tsaya karban shawara ba kawai sai ya ce to ai ga hukuncin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yayi to saboda haka idan aka da kimace tana da ciki dan cikin ya mutu a cikin cikinta to za a biya diya diyan da za a biya kuma za a biya bawa ne ko baiwa ko kuma kiman su kenan yawa a ba da su za a yi ba da su za a yi a matsayin su yanzu kuma da babu bawa ko babu baiwa sai a ba da kudin su a yi ta mai cikin kenan yanzu mace ne aka doki cikinta dan aka rasa dan saboda dukan da aka yi to yanzu tunda ba bawa sai a kiman bawa sai a daki kudin bawa sai a bata shine diyan wannan cikin da aka rasa din to anan malamai sun yi magana cewa a me yasa ba za a ce to a kashe wanda ya kashe dan cikin ba to akwai wasu kisasin da ake abubuwan da ba su kai a kashe mutum ba sai dai a bada diya a kai yanzu misali mace ne kawai yar wata mace ta zo ta sai ta bankade ta shikenan sai cikin ya lalace to kaga bankada bai kai ya kashe ciki ba amma tunda ya kashe to sai ta biya diya to shine addinin zamu karanta na kasa din nan yana ƙara bayani akan haka yace milasul marati abinda ake nufi da bugan cikin mace shine an tarke janina ha mayitan a samu dan nata ya mutu jinjirin da za ta haifan ya kasance ya mutu to idan ya mutu to za a biya diyansa a bada baiwa ko kuma bawa an abi hurairah radiyallahu anhu qala iktasalat imra'atani min huzailin faramat ihdahuma al-ukra bi hajarin faqatalatha wa ma fi watniha faqtasamu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama faqada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama anna diyata janinaha gurratu abdun aw walidatun وَقَضَى بِدِيَّةِ الْمَرْأَةِ عَلَى آكِلَتِهَا وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا أَوْ مَمَّاهُ فَقَامَ حَمْلُ بْنُ نَابِكَةَ الْهُزَلِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَضْرَمُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَحَلَّ وَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ إِكْوَانِ الْكُهَّانِ مِنْ أَجْلِ سَجْهِ الَّذِي سَجَعَ ana bi hura ita radiyallahu anhu daga durar Allah kara masa yadda kala yace ikasal imra'atani min huzail lalle wasu mata guda biyu daga cikin kabilar huzail sun yi fada a tsakanin su faramat idahum wal ukra bi hajarin sai dayar ta jefiyar uwarta da dutse fa katalata sai ta kashe ta amma biyo dani ha da abun da yake cikin cike ta fa ta samu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai suka yi jayayya suka tafi wajen annabi tsada min talab sabbata a gare shi faqad ara rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi zara mai cala sabbata a garishe hukunci anna diyata janinaha gurratu abdun cewa lalle diyan wannan jinjirin nata wannan dan cikin nata shine a bada bawa aw walidatun ko kuma a bada baiwa wa qadha bi diyatil mar'ati ala aqilatiha sannan yayi hukunci cewa diyan wannan mata kuma akan yan uwan waccar matar su za su biya diya wa warasaha waladaha wa mamahu sannan danta da wanda yake tare da dan nata duk za su gaje ta faqama hamul ibn nabikata zuhadi sai hamul ibn nabikata zuhadi ya tashi faqala sai ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah kaifa agrahu man la shariba wala akala wala nadaka ya za a yi mu biya mutumin da bai taba sha ba bai taba ci ba bai taba magana ba wala sallah kuma bai taba yin kuka ba fa min zalika yudallu yace misalin wannan abu ka ya kamata ka kauda kai a kansa fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya rami cewa Allah subhanahu wa ta'ala gare shi yace inna ma huwa min ikwani kuhan lalle kana cikin yan uwan bokaye min ajri sajihi alladhi saja saboda yanda ya rera zancen sa da ya rera din na'am wannan hadisi an samu shi daga sayyidina Abi Huraira Allah kara masa yadda yace wasu mata guda biyu daga cikin kabilar Huzailu sun yi fada a junan su sai daya daga cikin su ta jefi dayan da dutse to anan ma malamai sun ce fadan da suka yi cacar baki suka yi ba fada bane na kokuwa ba haushi ne gama daya sai ta dauki dutsen da bai taka kara karya ba sai ta jefe ta da shi yawa tana jibanta da shi kuwa shikenan sai ta mutu tana da ciki cikin ma dan cikin ma mutu shikenan duka mun suka mutu gaba daya fakatalaha ma biyo zani sai ta kashe ta da mun da ke cikin cikin ta to shikenan sai jayya ta tashi kuma a yanzu dan dutsen nan dan dutsen ta jiya ma ta kawai ta mutu har dan ma ya mutu sai jayya ta tashi a wajen ko suna cewa a to ai shikenan suna cewa a ba shikenan ba to shikenan da haka sai suka tafi wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam suka kawo kara kenan ga halin da ake ciki to shine anan malamai suna cewa idan mutum ya kashe mutum da abin da bai kai ya kashe shi ba to zai biya diya kenan mutum ne kuna zaune kawai sai ka make shi kana makansa zai mutu to zaka biya diya baka sha ba kaga za a ce ai ma kakan bai ga ce ya rasu ba to idan ya rasu dai to ba za a barka haka ba za ka biya diya haka za a yi to kuma kawai daman makadir ne Allah ya riga kaddara ajalin yana hannunka fa kaza rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna diyata janinuha qurratu abdin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to diyan da za a biya na wannan cikin abin da ke cikin cikin ta nan shine a biya bawa ko kuma a biya baiwa sai ya ce matar kuma matar da aka kashe tan wanda suka yi cacar baki da ita har ta dauki dutse ta jefa mata ta mutu yan uwanta su hadu su biya diya yan uwar matar da take gizon kenan su hadu su biya yawa ta yi jifa a hadisin bai bayani cewa na farko ta biya ko wani abu ba amma dai malamai sun yi magana suka ce to anan aikin zai hadu ya zama mata guda biyu ta za ta biya za ta bada bawa a madadin cikin da ta halaka kuma ce za ta biya diyan wannan matar to kaga abun ai zai yi yawa sai aka raba mata kace to yan uwanta su ma suna dagi akan ta ai tunda in ta mutu yau za su gaje ta ko yau tare su za su gaje ta to saboda haka su shiga ciki su hadu su hada su biya diyan mata saboda kar na unye mata yawa kenan sannan ita ko matan horisa waladaha mamahu ita matan da aka ce din danta zai gaje ta da wanda suke tare da ita karka ce a to ai an kashe ta ba za a ba wa diyan ko to ai tana da dangi tana da ƴaƴa watakila tana da ƴan uwa to su za a ba wa su ne za a ba su wannan diya din fa qama hamul bin nabigata zuhali sai wani mutumi da ake ce masa hamul dan nabigata zuhali sai ya tashi sai ya ce fa qala ya rasulullah sai ya ce ya maikin Allah kai fa agrimu man la shariba wala akala wala na daga wala stahalla yace ya rasulullah ya za a yi a ce mutumin da bai taba shan ruwa bai taba sha ba bai taba ci ba bai taba magana ba bai yi kuka ba dan ka an ga kawai ciki gashi ne yana motsi a cikin ciki kawai a ce sai mu biya ya za a ce mu biya ba a haife shi ba bai fito duniya ba sai ya ce wai fa min zu zalika yadullu ai irin wannan kan ya rasulullah ya kamata ana kawai da kai a irin wannan ba sai an ce kaza kaza sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma huwa min ukwanil kuhan yace wannan maganar nasa yayi magana ne irin na bokaye saboda ya jera zancen mutumin da bai sha ba bai ci ba bai yi magana ba bai yi kuka ba
yanzu bai rai ne
yawa to in bai magana ba bai ci ba bai sha ba ai yana yin wata shida kafin ba ƙara saka shi dan za a je na motsi sannan mahaifiyar idan baka bata kulawa ma shi ma zai samu matsala dan cikin saboda ka yana ci yana sha saboda ka mutum ne shi ma in aka shi ko za a biya diya babu da zai hana ta ne sallallahu alaihi wasallam ya ce masa to yayi magana ya rera zancen yanda zai dauke hankalin masu ji shine ake ce masa saja'i kai magana a jere ka kawo maganganun a jere yanda mai ji hankalinsa zai koma inda kake sai ya gane abin da kake so ka faɗa
to shi yana so ya batar da hankalin mutanen da suka kawo karan nan ne. Mutumin da bai ci ba, bai sha ba, bai yi magana ba, bai yi kuka ba, kuma ce za a biya diyansa. To ana yin sajayi a cikin magana na Larabawa din, shi yasa ko kutuban Juma'a da za ga ake yi, limamanmu ne na da wanda suka san me suke yi, za ga suna yin kutuba din da sajayi, za a kawo maganganun a jere. A jere duk kalmar ta zama iri kalma ɗaya ce a ƙarshe. Kaga nan ya ce la shariba wala akala wala nadaka wala istahalla. To idan ka ji ƙarshe ƙarshen yana zuwa iri ɗaya iri ɗaya iri ɗaya, sai hankalinka ya koma wurin abin da yake faɗa.
Kana so ka fahimci me yake?
Yawwa, ka bari ka fahimci me yake faɗa. Ko gurbar da aka fi a masallatan Juma'a na alhamdulillahi allazi ala bi zati bi kalbariya tin nan, zaka ji da ta 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 ne a ƙarshen, saboda hankalinka ya koma kan miye shi limadin yake fara. To shi ya kawo wannan ne saboda batar da hankalin mutanen da suka kawo kara. To kuma hakan ba malami suka ce hakan ba haramun bane yin hakan, amma dai anan inda yi shi bai halatta yi shi ba, saboda zai yana so ya batar da hankalin mutane. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi ko a cikin addu'a, in zai yi addu'a yana iya kawo kalmomin su zama iri daya ƙarshen, ya kawo su iri daya iri daya ƙarshen, ana iya yin wannan. To wannan hadisin dai yana karantar da mu cewa idan aka kashe, idan mutum ya kashe mutum, to zai biya diya, kuma ko da ya kashe dan cikinsa. Sannan kuma idan diyar ta haɗu, za a iya rabawa magada yan uwansa wanda za su gaje shi, su ma su biya wani abu daga cikin diya din. An Ibrahim bin Hussein radiyallahu anhu anna rajulan adda yadu rajulin fa nadha yadahu min fihi fa waqa'at saniyatahu fa qasamu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam فقال يا عبد أهلكم أخاه كما يا عبد الفحل لا دية لك. أنا إمران بن حسين أنكر ودك إمران بن حسين رضي الله عنه ألا أدري شيء أن رجلا عد يد رجل للي وني متون ياتي جهنم مني فنزع يده من فيه سيك وكري يتشير يزارو حنو سيدك تكين باكين سا فوق على سني يتاه سي أبكر وأبارن سا guda biyu na gaba. Fakta samu ila annabi sallallahu alaihi wasallam, sai suka yi jayayya zuwa ga annabi tsaya da mace Allah su tabbata gare shi. Faqala, sai ya ce ya addu ahlukum, shin ɗayanku zai ciji ɗayan uwansa? Ya addu ahlukum akahu, shin ɗayanku zai ciji ɗan uwansa? Kamar ya abdul falu, yanda raƙumi yake cizo. La diya talaka, to baka da diya. Wannan hadisin an samu shi daga Himran. Na'am, an samu shi daga Himran bin Husayn. Yace lalle wani mutum ya ciji hannun wani, da ya ciji hannunsa, ya sa hannunsa a cikin bakinsa kenan, yana cizonsa. Sai shi kuma ya kokari don ya cire hannun nasa. A garin ciro hannun da zai ciro hannun, sai ya ciro da haƙarin mutumin na gaba guda biyu, sai ya ciro da su. Sai suka yi jayayya. Shi mai haƙori yana cewa ya cire masa haƙori. Sai kawo ƙara wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya rasulullah, gashi na haƙori na ne guda biyu na gaban nan, ya cire min su. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su, ka faɗi ga yanda aka yi. Ya ce ya rasulullah, ciro na yi da ya cije ni, kuma na ji zafi, sai zan cire hannun nawa, sai na ciro da haƙorinsa. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya addu ahdukum akahu, ɗayanku yanzu zai ciji ɗayan ɗan uwansa? Mutum ya ciji ɗan uwansa? Kamar Abdul Falu, kamar yadda raƙumi yake ciro, kai ba raƙumi ba ce ka ciji ɗan uwanka? To kai da aka ce maka haƙuri nan, ladiya talaka, baka da diya, je ka kawai, ba abin da za a baka. To wannan hadisi yana karantar da mu cewa idan mutum ya zo zai maka ta'addanci, kana da damar da zaka kare kanka. Ba za ka tsaya ka zama sototo kana tsaye kawai sai abin da ya yi ba. Yanzu misali, kamar yadda ya faru a nan, kaga ya zo zai ya cije shi, da ya ga ba hali zai yana so ya lalata masa hannu, sai ya kama haƙarin ya ja da ƙarfi ya ciro masa su, shi ma ya samu ya tsira. To nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa man qutila duna nafsihi fa huwa shahidu, wanda aka kashe shi, wanda ya kashe a garin kare kansa, to shikenan, ko da kashe shi kai ya yi shahada. Ba inda za a yi mutum ya ɗauko a rayuwa kanka zai sare kai, sai ka ce a kai ba ruwanka, ka tsaya, ba zai yiwu. ko kuma yazo doke ka kana ganin dukan ka zai murara ka bar shi a sai ka kare kanka a wannan wajen saboda haka wannan da yazo ga ciwon sai zai tsakani da Allah ya cije shi ma shi ba ya kura ba sai nasa kokarin shi ba da ciro habaren sai fito da su to yana kokarin zai cire hannunsa daga cikin bakin sannan sai ya cire hakwarin sa guda biyu to da aka zo shi yana neman yanzu ya kawo kara ne ba an cire masa kokori annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya za a yi kuna abu kaman dabbobi ya za a ce ɗayan ku ya ciji ɗaya ku ba raƙuma ba kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to baka da diya a cikin wannan ba diyar da za a baka to saboda ka irin wannan idan aka yi kuma ko da kai rauni a mutum a garin haka to ba zai nemi wata diya ba in ya nemi ba za a bashi ba in dai shi ya zo maka ta'addanci ne kuma ni tada alaikum fa tadu alaihi muslimu atada alaikum wanda ya muku ta'addanci ku masa gurgurun yanda ya muku wa ina aqabtum fa aqibu muslimu aqibtum bi idan mutun ya muku hukuba ta ku masa daidai yanda ya maka saboda ka irin wannan kuma daga shi ta'addanci zai maka fili kana gani muraran to ba za ka bashi ba sai ka rama in ka rama kuma ko ka masa rauni to shikenan tasha وعن الحسن بن ابي الحسن البصري قال حدثنا جندب رضي الله عنه في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا وما نخشى ان يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل فيه جرح فجزع فاخذ سكينا فهز بها يده فما رقع الدم حتى مات قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنه وعن الحسن بن ابي الحسن البصري انكر بو دغ الحسن دان ابي الحسن البصري قال ياتي حدثنا جندب يجي جندب يا بام لاباري رضي الله عنه الله يهدي دشي في هذا المسجد ا cikin wannan masallacin amma da sina min hadisi lalle mun manta labarin hadisin da ya bamu ba amma da shi an yi kuna jundubin ka zaba ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma ba ma tsoro ba ma haubin cewa jundubu bai kare wa annabi ba tsaya da mutala sabbata gare shi kale yace kale rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi tsaya da mutala sabbata gare shi yace kana fi man kana qablakum lalle ya kasance a cikin mutanen da suka gabace ku rajulun wani mutum bihi jirhun a gare shi akwai rauni fajazi'a sai ya kasa fa kaza sikinan sai ya dauki wuka fa hazza biya da hu sai yanke hannunsa da ita kamar ka damu jinin nan bai gushe ba yana diga hatta mata har ya mutu qala Allahu azza wa jalla sai Allah mai girma da daukaka yace abdi badarani bi nafsi baba na ya mini gaggawa da ransa haramtu alaihi jannata na haramta masa aljanna نعم وعن الحسن بن ابي الحسن البصري ان سامو wannan hadisin daga al-Hasan dan Abi al-Hasan al-Basri dai daga cikin tabi'ai kenan Allah ya dade shi yace haddasana Jundub yace Jundub shine Jundub bin Abdullah al-Bajali ne sunan sahabi Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan Jundub bin Abdullah al-Bajali ya ba su labari a cikin wannan masallacin masallacin kuma shine masallacin Kufa to a cikin wannan masallaci na Kuba ne shi Jundub bin Abdullah al-Bajali ya gaya musu sannan shi al-Hasan yace wa ba na sina min hadisan lalle mun manta labarin hadisin da ya bamu nan ba mun manta abin da ya gaya mana nan ba na'am wa ma naksha an yakuna Jundubun kadaba ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace sannan ba ma haufi ba ma shakka mun san Jundub ba zai karya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ta gare shi me labarin da ya bamu yace mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kana fi man kana qablakum lalle ya kasance a cikin mutanen da aka yi kafin ku rajulun wani mutum bihi jurhun a gare shi akwai rauni ya ji rauni to da ya ji raunin nan raunin yana ciwo yana zafi sosai yana jin zafin ciwon sosai fajaziya sai ya kasa wato yanayin rashin lafiya ya kama mutum yana jin rashin lafiya sosai
ko ga wani ciwo a jikin sa, wani rauni da yayi, ko ya karye ne, ko ya burde ne, ko ya yanku ne, wani abu ne mai kama da wannan, ga ciwo ne mai tsanani a jikin sa, sai ya kasa guri kenan. Dama ita ma rashin lafiyan ayan dora maka ne dan a gani zaka yi guri ne ko ba zaka yi ba, hakurin ake so a gwada, kai hakuri akan jinya da Allah ya dora maka, ita ma jinya za a nemi kai hakuri akan ta. In baka hakuri ba, sai kuma ka zo ka, in ka yi ta za a kankare maka zunubin ka ne ka ƙara samun lada, lada zaka sake samu a ciki. In kuma ta Allah ya sa ta ajali ne ma shikenan, an kankare kuma wasu zunuban ka tafi a daidai. Amma mutum bashi lafiya sai ga ya daga hankali shi, wallahi sai ya warke kawai, a san inda za a iya warke shi kafin gobe ma. To idan ka zauna cikin jinyar ma lada za a kankare maka zunubin ka, kana samun lada. Saboda haka shi yasa bayan Allah na gari ba su cika kokawa irin wannan kokawa din ba, ko ba cika ka nemi magani ba, za ka nemi magani daidai gwargwadon ka, amma kar ka ce kai ni fa kai ni ciwon nan ya ni ne kam ni kaza kaza kaza. To a irin haka ne sai wani daga cikin mutanen da suka gabata sai ya kasa ya gagara haguri ya ga ciwon ya ƙi warke, fa akaza sikini sai ya ɗauki wuƙa, fa haza biha ya dahu sai ya yanke hannu inda ciwon yake, sai ya yanke shi kawai, ko yana tsammanin ya huta ya ware bari ya warkar da kansa shikenan. Haba wani abun ya dame shi kwana da kwanaki, ya ƙi warkewa ya ƙi yin komai, bari ya yanke shi a huta shikenan. Fa mara ka dama damu hata mata jini bai tsaya ba, da yanke hannun yana tsammanin wai an zo ƙarshen ciwon kenan, sai jini ko yace gani jinin ya fara bulbula, yana ta bulbula yana ta bulbula har ya mutu. To anan malamai suka ce idan mutum ba shi da lafiya, rashin lafiyan ya yi tsanani a gare shi, to musulunci bai ba shi damar ya yanke hukunci wa kansa ba, ya ce bari na yanke ciwon nan na huta, ni kan san yadda za a yi ma ni na huta, a ba ku hutuwa, Allah ya san halin da kake ciki, saboda kai haƙuri ka roƙi Allah, in ciwon ya yi tsanani sai kai addu'a ka ce Allahumma ahyini idza kanatil hayatu khairul li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairul li, ya Allah ka raya ni idan rayuwa ne ta min alheri, ya Allah ka karbe ni idan tafiya na shi min alheri, sai kai wannan addu'a, kar ka ce bari ka yanke hukunci, a'a sai ka addu'a ka ce ya Allah ka raya ni idan rayuwa ne shi min alheri, ko kuma ya Allah ka kashe ni ka karbe ni in rasuwa ne ta min alheri, sai ka ta wannan addu'a, to Allah zai baka mafita. Amma ka ɗauki wani abu ka kashe kanka, to shi kenan ka mutu ka bai yi kenan, kuma Allah zai haramta maka aljanna gaba ɗaya, ba za ka shiga aljanna ba. Kaga aiki ya lalace, saboda haka irin wannan za ka ga mutane idan duniya ta masa matsi ya rasa inda zai shiga, ko iyalansa sun dame shi, sai ya ɗauki wannan igiya ya ɗaura a wuyansa, ko ya ɗaura a sama, ko shi ya mutu kawai, ko ya gaji shi bari ya mutu da huta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ko ya ɗauki wuƙa ce zai caka ma kansa. To daga lokacin da abun da ka shi kanka da shi, inna yarin ka rinka azaba wa kanka da shi kenan har kiyama ta tashi. In wuka ne ka cika wa cikin ka, to ka rinka cikawa kenan, har daga lokacin ka kana ta kan cika ta kenan, wannan zafin da ka jawo ka ji har mutuwar ta zo, shi za ka yi ta yi har ranar lahira har ajibin kiyama, a haka za ka tashi. Kaga aiki ya lalace, to saboda haka ba a so mutum ya kasa, ya yi haƙuri ya jira. To wannan mutumin dai na wannan hadisin sai ya kasa, da ya kasa sai ya ɗauki wuƙa sai ya tsare hannu sai jini ta riga. Ranan ma malamai suka ce idan likitoci ne suka ga cewar sawun zai rube zai lalace, suna da damar da za su yanke, in sawu ne ko hannu ne ko wani waje ne, za su yanke su ci gaba da yin magani. Amma kai da baka da lafiya, baka da damar, ka ce kai ka gaji, saboda haka bari ka ɗau mataki, in ka ɗau matakin kuma ya jamu ya zama abilinka, to Allah ba ruwansa shikenan har ya mutu. Qala Allahu azza wa jalla, sai Allah madaukakin sarki ya ce abdi badarani bi nafsi, bawana ya mini gaggawa da ransa, ya yi gaggawa ya jira ajali ya zo, bai jira ba, ya kawo kansa. Haramta alaihi aljanna, na haramta masa aljanna, ba zai shiga aljanna ba. saboda ka duk wanda ya kashi kansa saboda bakin ciki na halin rayuwar da yake ciki ko non yanayi da ya fada yace bari ya kashi kansa ya huta to ba huta wanda zai yi ya shiga bala'i kenan har dal har abada ba zai fita ba kuma abin da ya kashi kansa da shi wannan zafin da ya ji na mutuwar ya rinka jin ta kenan to saboda haka mutane za ka gani suna fada rijiya suna zuwa su tsore kansu a jikin drum suna zuwa su tsore wuyansu a jikin menene wani ya dauko wani abu ya sha shi bari ya mutu ma kuma duk da haka in Allah bai sa kwanan ka gari ba za ka mutu ba akwai bawan Allah da ya ta kokari sai ya mutu amma abin yake ya ta kokari akan mutuwar bai yi ba ya jefa kansa a rijiya aka fito da shi ya sake jefawa ya sake komawa ta rana da dare tsakiyar dare irin an yi bacci nan ya fada nan ma wai dure ya samu ya mutu kuma aka shiga da sai aka samu da rayu sai ya mutu ba aka sake ciro shi har ya hakuri ya dawo ya daina to kaga wurin Allah ya sonsa da rahama ne na ba naka wadai aka shi a cikin wani yanayi shikenan aiki ya lalace to idan mutum ya yi gaggawa ya kashe kansa bai jira ba ko ciwo ya jawo ya kashe kansa to ba zai samu shiga aljanna ba har abada Allah ya kiyaye kitabul hudud wannan littafin zai mana magana akan haddodi wato iyakokin da Allah ya saka idan mutum ya aikata laifi ga irin hukuncin da za a masa Allah ya riga ya faɗi irin hukunce-hukunce da za a yi wa mutum wanda kuma waɗannan hukunce-hukuncen da ana yin su da an zauna lafiya da ba za a samu wata matsala ba amma da aka bar su aka bar iyakokin da Allah ya ajiye aka bi wani son zuciya shi sa sai abun duk ya lalace ya zama ana ta shan wahala kawai to za mu karanta wasu daga cikin hudud ɗin mu ji yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yanda Allah ya faɗa masa ga irin haddodin da za a yi idan mutum ya aikata laifi iri kaza a masa kaza idan mutum ya yi kaza a masa kaza da ana yin su kuma to da shikenan musuluncin da ya zauna lafiya rayuwar mutane ta zauna lafiya da ba za ka ji ana kashe-kashen nan ba ba za ka ji ana tashin hankali ba duk ba za ka ji ana yi ba to amma da aka watsar su ne aka kama na hankali wanda hankalin mutane ne ya yi hukuncin wanda kullum ana gyara shi hukunci yawa ce doka kaza an mata kuskure ma an mata iri kaza gobe an gyara kaza an gyara kaza to sai zama hukuncin baya yiwa shi kuma hukuncin Allah hukunci ne wanda akwai tausayi a ciki sannan kuma akwai hukuba a ciki to kuma shine daidai na'am an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala qadima unasu min ukrin aw urainata fajitu almadinata fa amara lahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi liqahi وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا الراعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعمة فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمرت أعينهم وتركوا في هرة يستسقون فلا يسقون قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله أخرجه الجماعة نعم أنا أنس بن مالك رضي الله عنه لقى أنس بن مالك الله قال ما سيده قال يا شي kadima unasun min ukulin aw urainata lalle wasu mutane daga cikin mutanen kabilar ukulu ko kuma uraina sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama fajitawul madinata sai wato garin madina ya musu rashin dadi sai rashin lafiya ya kama su fa amara lahum annabi sallallahu alaihi wasallam bi liqahi sai annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi ya musu umurni da akai su wani wajen da ake ajiye zakka yace aka so wani wajen su zauna wa amaruhum an yashrabu min abwaliha wa albaniya sai musu umurni da su sha daga wato bawali na dabbobin zakkan nan raquma wa albaniha da nonon su fantalaku sai suka tafi aka so wani wajen ana ba su bawali fitsari kenan na dabbobin na raquma nonon raquma suna sha saboda ciwon da ya kama su ba su saba garin garin Madina ba, ga su sun zo kuma ciwo ya rufe su. Falamma sahu, yayin da suka warke, qatalur ra'iyan nabi sallallahu alaihi wasallam, mai lura da dabbobin annabi sallallahu alaihi wasallam nan sai suka kashe shi. Wastaqun niyama, suka kore dabbobin suka tafi da su. Faja'a al-qabru fi awwalin nahari, farkon rana sai labari ya zo ga abin da suka yi. Fa ba'asa bi asarihim, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura abi bayan su. Falamma ratafa'a an-naharu, yayin da rana ta daga, ji abihim sai aka zo da su. Fa amara bihim, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurni a cikin su. Fa qutiyat aydihim, yace a yayyanke hannayen su. Wa arjuluhum, da sabayen su. Min kilabin, da sabani. Wa sumirat aynuhum, a sossoke idanun su. Wa turiku fi haratin yastasquna, sannan a bar su a cikin rana suna nema a shahar da su. Fala yasquna, kuma za a shahar da su. Qala abu kilabata, abu kilabata yace, fa haula'i, wannan nan saraqu, sun yi sata. Wa qatalu, sun yi kisa. Wa kabaru, ba da imani, sun kafurce ba sun yi imani. Wa harabu Allah wa rasulahu, sun yaki Allah da manzonsa. Akarajahu aljama'a, wato aljama'a malaman hadisi masu yawa su suka fitar da wannan hadisi. To wannan hadisi an samu shi daga sayyidina Anas bin Malik, Allah ya kara masa yadda. Yace wasu mutane daga cikin mutanen kabilan Ukuli da Uraina, ko mutanen Uraina, sun zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, suka yi musulunci, suka zo suka musulunta kamar na gaske. To da suka zo suka musulunta, sai garin Madina bai karbe su ba, sai rashin lafiya ya kama su. Rashin lafiya ya kama su, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, to abinda za a yi yanzu, ku koma waje kaza. Ya nuna wani waje, yace su koma wannan wajen, wajen da ake tara dabbobin zakka da raquma a wannan wajen. Sai yace, to su je wajen su zauna, sannan ga magani zai ba su. Maganin kuma shine, suna shan bawalin waɗannan raquman da nonon su, in suna sha za su warke. Shikenan, aka tafi da su, aka kai su wannan waje, aka ajiye su, ana ba su bawalin raquman da nonon su, suna sha. Da suka warke, so gashi nan ga zakka an tattara, sai suka ce a'a. To sai suka sake shawara, mai lura da dabbobin sai suka kashe shi kawai. Suka kashe shi, sai suka kora dabbobin suka tafi, suka wannan aikin. Kaga sun yi ha'inci. Shikenan, sai labari ya zo Annabi sallallahu alaihi wasallam, farkon rana aka ce, ya Rasulullah, mutanen ka fito suka zo suka musulunta, kace a tafi da su inda ake ajiye dabbobi. An je da su, an ba su nonon, sun sha, sun warke, sun samu lafiya, amma sun kashe mai maka kiwon nan. Bayan sun kashe shi kuma, sun kore raƙuman sun yi gaba. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce, a bi su a samo su duk inda suka shiga. Aka fita, aka je, rana tana ɗagawa, sai aka samo su gaba ɗayan su, aka kamo su, aka dawo da su. Da aka zo da su, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni, ya ce, to abinda za a yi shine a yayyanke hannayensu, sannan da sabayensu, da sabani. In an yanke hannun dama, sai a yanke kafar hagu. In an yanke hannun hagu, sai a yanke kafar dama, a yayyanke su. Sannan wasun bir da ayinuhum, a sossoke idanunsu, a caccake idanun kana ganin su, a caccake ya kowa. Sannan wajen gufi harratin, a basu a cikin zafin rana, a shanya su a rana, suna so a basu ruwa su sha, kuma za a basu ba, haka za a musu. To anan malamai sun yi magana, namun Qur'ani ya riga gama da cewa, fa man tada alaikum fatadu alaihi misli ma tada alaikum, wanda ya muku ta'addanci ku masa, ku tankwacin yanda ya muku. To bayan Allah nan, haka suka wa mutumin da zo kashe shi nan, haka suka masa. Sun ba shi wahala wajen kisa, sun yi dai yanda suka, yanda aka ce za a musu, na haka suka masa. Sun soke idanunsa, sun yayyanke hannayensa, a haka har mutuwa ta zo ta dauke shi. Ba su masa ma kisa na haka kawai ba. To sannan malamai suka ce, ko da ba haka suka masa ba, Qur'ani ya ce, inna ma jaza'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ard. Allah ya ce sakamakon wanda suka yaki Allah da manzonsa sannan suka kawo barna a bayan kasa, an yusallabu shine a tsire su, abin da za mu su kenan a tsire su a kashe su ko a tsire su ko kuma a yanke hannayensu da sabani, a yanke kafar dama, a yanke hannun hagu haka, ko kuma a badda su a bayan kasa ya zama babu su, sakamakon da za mu su kenan. Wannan aya shi ne take yake akan yan fashi, yan kama dan fashi haka za a masa shi, yawa yanda aka irga din haka za a masa, kashe shi kawai za a yi, kashe shi ma cikin wahala haka za a masa, saboda wa yas'aluna fil ardi fasada, yana kawo barna a bayan kasa. To suka ce to ko da ba haka suka masa ba, tunda barna suka kawo an musu alheri irin wannan, suka kawo wannan barnan to za mu su irin wannan hukuncin. Wasu malaman kuma suka ce abinda suka masa kenan, haka suka masa. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a musu yadda suka masa din nan. Aka zo aka shanya su a rana, suna jin kishiruwa, ba za a ba su ruwan ba ko su sha har suka mutu. To saboda haka hukuncin yana nan a haka. Yanzu da duk wanda yayi ta'addanci wa mutum yana tsammanin za a masa haka, zai yi ba zai yi ba, ba wanda zai yi ko kwatanta ba wanda zai yi. Amma za a kashe mutane, masu kashe mutane suna daukan bidiyon ma, yanda suke kashe su suna dauka a bidiyo za su tura wa jama'a, ga abinda suka yi. Kuma sai a taba wato a iska kawai a banza, ba wato ne ma rashin bana za a yi shikenan, ko tsar ko duban su ba za a yi ba, ko duban su ba za a yi balle a kashe su. To kaga an bar hukuncin Allah, an kama shi me shi yasa ke shan wahala, da haka ake yi ai da an zauna lafiya. To Abu Kilaba ta yace waɗannan mutanen sun yi sata, abu na farko da suka fara yi kenan, bayan sun yi an ba su amana sun ci amanar, sannan suka yi sata suka ɗebi dabbobi suka gudu da su, sannan suka yi kisa, sannan kuma suka kafurce bayan sun yi imani, sannan suka yaƙi Allah suka yaƙi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duk sun hada wannan abubuwa din, saboda kashi sa aka musu wannan hukuncin. Akhrajahul jama'a, malaman hadisi da yawa suka karwato wannan hadisin. Ina ga zamu dakata ne insha Allah, zamu tsaya ne insha Allah, idan mun zo zamu tashi a cikin wannan babi da yake magana akan haddodi wanda musulunci ya tsara. Abinda muka karanta daidai, Allah ba mu ladan sa, abinda muka kuskure Allah gafarta mana, lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa assalamu alaikum wa rahmatullah. Amana addu'a. Alhamdulillah.